بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أساكي من أبود يرمغ الله تعالى wadda ya kara yi war biyan wani na takwas cikin watan Ramadan da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wadda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya ta 2025. Yau ma ga cikin ikon Allah da ya da daga gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka tsaya. Idan yan kwabu su manta ba, muna nan cikin suratul Isra'i, mun karanta aya ta 1 har zuwa aya ta 10. Yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta 11 wajen ƙoƙarin tarjama alƙur'ani da sanin ma'anoninsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana mawafaka, ya datar da mu wajen faɗa da fassarawa da aikata abin da yake shi ne daidai. Allah ta'ala sai ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
Allah madaukakin sarki ya ce, wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu ajula. Wannan aya ta so ta karantar da mu wani halayya na mutum. Dukkan dan Adam yana dauke da wa'annan dabi'u wanda Allah ta'ala ya bayyana mana cikin wannan aya, cewa dan Adam kamar yadda yake addu'a ta alkhairi, haka kuma wani lokaci yakan yi addu'a ta sharri. To a wannan lokacin da ran dan Adam ya ɓaci, sai yakan yi addu'a mummuna. To Allah ta'ala, saboda shi ne mahalicci kuma shi ya san dan Adam, daka idan mutum ya yi irin wannan addu'a, Allah baya amsa masa. Da Allah ta'ala yana amsawa, to da mutane da yawa sun samu kansu cikin damuwa da matsaloli. Shi sa Allah ya ce, wa yad'u al-insan, shi dan Adam yakan yi addu'a bi sharri da sharri, misali kamar iyalansa ko a wata dukiyarsa ko a wani abu nasa wanda ya shafe shi, sai addu'a ta sharri akan abun. Kamar yanzu misali, ka riɗa ɗan ya ɓata maka rai, sai ka ɓine wasu, kaga wannan addu'a ce mummuna. Ko ka masa addu'a ka ce Allah ya haɗa ka da wani abu, to Allah ya ce ɗan Adam yakan yi irin wannan, kamar irin addu'ar da yake ta alkhairi. Shi sa malamin masu tafasir mafi yawancin suka tafi a kan cewa wa yad'u al-insanu, sai suka ce ala nafsihi wa waladihi wa malihi wa ahlihi bi shar. Dan Adam yakan yi addu'a a karan kansa ta sharri, ko a iyalansa, ko a ‘ya’yansa, ko a dukiyarsa, ko a wani abu mai kama da haka. Shi sa malam ana ya ce, waye da wul insan a yanin ala nafsi, ɗan ada wani lokaci yakan yi addu’a a karan kansa, aw waladihi ko ɗansa, aw malihi ko dukiyarsa bi sharri sharri. Wadalika inda al-ghadabi, malam ya ce wannan yakan faru ne a yayin da ɗan adam ya yi fushi. Yayin da kai fushi sai kai munan addu’a. Misalima ya da ubil kairi, irin kwatankwacin misalin addu’ar da yake yi da alkairi. Irin addu’ar da kake ta alkairi wani lokaci idan ranka ya ɓaci sai kai mummunar addu’a, ko a kanka, ko a ɗanka, ko a dukiyarka, ko a wani abu naka ne da ta hanyar sharri. Amma Allah ta’ala cikin rahamarsa da ikonsa baya amsawa mutane wannan addu’a, malam yace wa hadha min jahlil insan, malam yace wannan ko yakan faru ne a dalilin jahilcin ɗan adam da mai kuma wajilati da gaggawarsa. Wa'innan abubuwa guda biyu suka sa Allah ta'ala ko aisa ɗan adam yake gaggawar yin addu’a ta sharri idan ransa ya ɓaci. Kun ga wannan shi sa wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gunsa ya ce, ya manzon Allah, ka yi mini wasiya. Sai annabi ya ce masa, la taghdhab, kada ka yi fushi. Ya sake maimaitawa ya ce, kaman wasiya. Annabi ya ce masa, kada ka yi fushi, saboda ga irin illar da fushi yake jawowa. Fushi yakan sa kai kanka ma ka roƙa wa kanka sharri. Kaga shi ya kamata ɗan adam ya nesanta kansa da yawan fushi. Akan samu mutane wasu halittar su ce haka, amma addini da kyawawan halaye da yau da gobe sukan sa ɗan adam ya canja, ya kauda wannan abin, gwargwadon abin da zai iya yi. Malam ya ce wa min rahmatillahi bihi, amma yana daga cikin rahmar Allah ga shi ɗan adam ɗin, annahu yustajabu lahu fi du'a'ihi bil khair, cewa Allah yana amsa masa addu'o'insa wanda ya yi na alkhairi, duna sharri, amma banda addu'arsa da ya ta sharri. Kaga da ana amsa addu'ar mutum da yake ta sharri a kansa, ko a iyalansa, ko a dukiyarsa, ai kaga da abu ya ɓaci. Li'annahu ya'lamu minhu adamul qasd, domin shi Allah ya sani abin da ni da kai a matsayinmu na ‘yan adam ba mu sani ba. Me abin da Allah ya sani? Ya ce asalin abin da ɗan adam ya yi na yin addu’a ta sharri ba shi ne manufar ɗan adam ɗin ba. Ina ba don bayanta, asalin an manufarsa watakila ransa da ya ɓaci, amma ba yana nufi sharrin ya samu ɗan uwansa ko dukiyarsa ba, ko kansa, ko iyalinsa, ko ‘ya’yansa ba, a’a. Amma manufarsa yana yi ne don ya gwada ɓacin ransa ko abin da ya kamata. Fa kana al-insanu bi tabi'ihi, shi ɗan adam a ɗabi'arsa ajulan ya zama mai gaggawa. Don haka shi sa kana yi masa abu saboda wannan gaggawar, maimakon ya nutsu ya yi shiru tukunna ya san me zai yi, sai kawai ya furta abu mummuna. Don haka ba a so mutum ya dinga yin waɗannan abubuwa na me, na yin addu’o’i na munana waɗanda za su san ɗan adam, in Allah ya amsa masa wadda aka yi wa ya faɗa cikin musifa ko cikin wani hatsari. Amma ana so ɗan adam ya nutsu kafin ya furta wani abu. Don haka shi sa Allah ya gwada mana, ashe mutum yana yin irin wannan addu’o’i. A wasu wurare a cikin Alƙur’ani Allah ya gwada mana da Allah yana amsa irin wannan addu’o’i na mutane na sharri, ya ce la kuziya ilayhim ajalun, ko da ajalinsu an riga an zartar da shi. Amma Allah ya yi cikin rahmarsa sai ya barka, sai ya canja maka da wannan, ya iya amsa maka addu’ar da kai ta alkhairi, ita zai amsa maka. Ɗan adam kuma yakan yi wannan saboda jahilci. Sai da ka ‘yan uwa, mu kore kanmu jahilci, yawan fushi,
bai da amfani yakan jawo masifu cikin mutane. Idan kana so ka zama lafiya da mutane, to ka zama mutum mai ilimi wajen sanin yadda ake mu'amalantar mutane, da yadda za ka zauna da su, da yadda al'amura suke. Wannan sai ya sa ko an ɓata maka rai ba za ka ɓata rai ba, kuma za ka saurara, ka yi haƙuri, ka yi jinkirin sanin abin da ya kamata ka yi, gabanin ka aiwatar da shi. Allah ya ce wa ja'alna al-layla wan-nahar ayatayn. Sannan Allah ya ce mun sanya me ainihin dare da yini su zama waɗansu alamomi guda biyu, waɗanda ɗan adam zai yi amfani da su wajen sanin waye Ubangiji. Waɗannan alamomi na dare da yini, mai hankali yana amfani da su wajen tabbatar da Allah a matsayin Allah, a matsayin wanda ya cancanci bauta, domin babu wanda ya sai tafi. Yanzu muna cikin yini, nan da ɗan awa ɗaya da ‘yan wani abu sai ga yinin babu shi, dare ya shigo. Kana cikin dare ‘yan awanni kaɗan, sai a ce daren ya tafi, yini ya shigo. To waye sai ya maka wannan aiki? Babu wanda ya sai ya yi wannan aiki in ba Allah ba. Shi sa Allah ya ce wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, lalle mun sa dare da yini su zama alamomi. Fa mahawna al-ayata al-layli, sai mu shafe aya ta dare din, waja'alna ayatan nahar, sai mu kawo alama ta yini, mubsiratan, ta zama abun gani a mutane. Tun me Allah ya ce litabtahu fadlan min rabbikum, don ku je ku nemo falala daga wajen Ubangijin. Ma'ana Allah yana tafiyar da dare ya kawo yini don mutane su fita cikin yinin, su yi faɗi tashi, su samo falaloli, mai neman ilimi, mai neman kuɗi, mai neman aure, mai neman kaza, mai neman kaza, duk wannan cikin falalar Allah. Allah ya ce ya kawo yini ba don ku yi wani tattaku fadlan min rabbikum, don ku nemo falaloli daga wajen Ubangijin, na abin da za ku ci, abin da za ku sa a jikinku, abin da za ku sha, abin da za ku zauna, abin da za ku hau, duk kome ne ne, yadda za ku rayu, duka Allah ce ya yi don ku nemo wannan falaloli ɗin min rabbiku. Bayan nan Allah ya ce dalili na biyu, li ta'lamu adada sini, don ku san adadin shekaru, domin idan babu tafiyar dare da yini, in babu zuwan dare da yini, to ɗan adam ba zai san shekarunsa ba, ba zai san shekarun da ya yi ba, ba da tana ya san shekarun abin da ya haifa, ba da tana ya san shekarun duniya ko abin da mutane suke ciki, a shekara kaza an yi kaza, ba za ka sani ba idan babu wannan. To Allah ya sanya maka wannan don ka san wannan. Wal hisab, da kuma sanin lissafi. Misali, wannan irin lissafi? Kamar lissafi na mata wanda za su jinin al'ada, da jinin biki, da sanin iddar an sake su, kwana nawa jinin su yayi ya tafi dawo, da sauransu, da sanin waɗannan kwanaki na wata. Yau mun ce muna kwana ta 8, in babu tafiyan dare da yini ba za mu san cewa yau kwana nawa bane. Shi sa yake wal hisab, da sanin idaya na lokuta da abubuwa. Allah ya ce wa kulli shay'in, kowanne abu fassallahu, mun rarrabe shi tafsilan rabewa. Ai mallam ya ce wa ja'alna al-layla wan-nahara alamatayn, sai muka sanya dare da yini suka zama alamomi. Dallatayn ala wahdaniyatina, wadda suke nuni a bisa kaɗaituwarmu, in ji Allah. Dare da rana alamomi ne guda biyu wadda suke gwada maka, suke nusar da kai ka san kaɗaituwar Allah. Wa ƙudratuna, da kuma ƙarfin ikonmu. Ke fa mahaunal alamatal layli, sai mu shafe alamar dare. Ta yaya? Ta hanyar zuwan yini. Wa hiyal qamaru, shine wata, sai a cire shi sai ka daina ganinsa. Idan me yazi? In rana ta yi, in rana ta yi yini ya shigo, to ba za a ga wata ba. An shafe shi. Waja'alna alamatan nahari, sai mu sanya alama ta yini ta bayyana. Shine me? Rana. Da dare alama da zai tabbatar da shigar dare ga wata. In dare aka shafe shi, to ba za ka ga wata ba. me zai tabbatar maka da alamar yini rana idan dare rana dare ya shigo rana ta wuce ba za ka ga rana ba mudhi'atun wadda take bi haske li yubsira al insanu fi dhaw'in nahar domin dan adam ya gani a cikin haske na yini kaifa ya tasarrafu fi shu'uni ma'ashi ya zai sarrafa al'amuransa wajen sha'anin neman rayuwarsa ma'ash abubuwan da zaka rayu da su ta yaya zaka tsara yadda zaka rayu yadda zaka tafi neman abinci yadda zaka tafi neman ilimi yadda zaka tafi yin kasuwa yadda zaka tafi kaza mai wannan ya tafi mai wancan ya tafi wancan ya tafi kowa da yanda Allah ya shi kullu ya'malu ala shakilatihi ko daka Allah ya tura wancan wancan ya ce can wancan ya ce can cikin yini duk wa'annan don dan adam ya samu ya zai yi rayu cikin rayuwa mai sauki daka ya zai gudanar da kuma al'amuransa sannan wa yukallidu fil layli ila sukuni waraha sannan sai tabbata kuma cikin dare yana zuwa wajen mai da zai nutsu da samun hutu shine mai lokacin da zai dawo ya gama abin da yake yi a yini yayi duk abin da zai yi to da daddare kuma sai ya dawo sai ya nutsu sai kuma ya samu hutu shi sa Allah a wani wuri ce wa huwal ladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine wanda ya sanya aka samu sabani tsakanin dare da yini ba dan komai ba dan wanda yake neman ya wa'asce wa astu ma'anar menene wa'azin da zai ka dauka wajen sabanin dare da yini ka gane wanda yayi wannan sabani wannan dare ya tafi yini ya zo yini ya tafi dare ya zo rana ta tafi wata ya zo wata ya tafi rana ta zo wanda yake wannan aiki shine cancanci mai abota masa shi cancanci a miƙa wuya zuwa gare shi shi cancanci a yi duk abin da aka yi don abota masa kaga sai Allah ya tabbatar da wa'annan shine malama ana yace mai sannan wali ya'lamu an-nasu sannan mutane su sani mata qabl layli wan nahar bayan an samu ta'aqqubi tsakanin dare da yini ma mai mutane da sani adadus sini hidayar shekaru wannan shekara kaza ce wannan shekara kaza ce wannan shekara kaza ce wa hisabil ashhuri wal ayyam da kuma sanin lissafi na watanni da kwanaki duka suna faruwa ne a dalilin mai tafiyar rana da zuwan dare da tafiyan dare da zuwan rana a wannan ne ake sanin lissafi na kwanaki da watanni fa yataraktabuna alaiha sai su jerantu a kansu ma ya sha'una abin da ya so min masalihin na ainihin abin da zai zama mai kyau zai inganta rayuwar dan adam wa kulli shay'in bayyanahu tabayyana kafiyan yace kowanne abu mun bayyana shi a fili ainihin cikakken bayani Allah ya yi kowanne bayani cikakke akan abin da dan adam yake rayuwa a duniya to kun ga Allah ta'ala ya sanya mana wa'annan don su zama sanin wa'annan abubuwa na farko sanin shekaru na biyu sanin watanni na uku sanin lissafin kwanaki kamar abin da muka bayar idan babu tafiyar rana da wata da tafiyar dare da yini to mace ba za ta san wata yayi jininta ya dauke ko bai dauke ba ta sani shin wata hudu yayi iddarta da kwana goma wata hudu yayi da kwana goma wanda za ta fita kama ko bai yi ba ba ta sani shin jinin da ake yi na al'ada idan an saki mace ta yi idda jini na iddan nan da wa'annan lissafi ake iya kiyaye shi to kuga idan babu tafiyar dare da yini da zuwan rana da wata dan adam ba zai san irin wa'annan hikimomi da Allah ya sanya a cikin tafiyar rana da wata da kuma mai zuwan dare da tafiyar yini da zuwan yini da tafiyar dare amma Allah ya yi wa'annan duka ba dan komai ba don Allah ta'ala ya ba mu ilimin sanin shekaru da sanin lissafin watanni da sanin lissafin kwanaki don mutane su yi addini a barkace iman idan mace tana al'ada da ya za ta san wannan lissafi ba ta sani ba daga ba ta san ta zama tana cikin tsarki ko ba ta ciki ba idan mace aka sake ta ba za ta san kwanakin da za ta yi na cewa iddarta ya cika ba da akwai matar da take idda ana yi ba ta wata bane ana yi da me da jini ne ina ba ta fahimta amma akwai masu yi da wata kaga ya kamata da wannan ne dan adam zai san duka irin waɗannan tsare-tsare da Allah ya tsara cikin rayuwar dan adam sannan da shi ake sanin yadda zaka sauke wadan su al'amura na wajibi a kanka da Allah ya dora maka kaman me kaman aikin haji ai sai an yi lissafin watanni shekara ta kewayo ka san a watan kaza ake shirye-shiryen aikin haji sannan sai ka tanaji kuɗi ka tanaji guzuri ka tanaji duk abin hawa da duk abin da ake so ka tanada gabanin lokacin yayi idan watannin suka shigo to watannin aikin haji sun shigo ka san abin da zaka yi idan watan ramadan ya shigo ka sani watanin da ake azumi kwana 29 ko kwana 30 in ya wuce sai me sai lissafi watan shawwal in shawwal ya fito an sunnanta kai azumi guda 6 to da ya zaka kare duk wannan lissafi duk ba za ka san su ba da haka shi sa Allah cikin hikimarsa ya yi wannan abu ya kawo tafiyar rana da wata don mu sake fahimtar wannan a ciki ai Allah a cikin suratul baqara cewa yi musulmai sahabbai za su zo wajen manzon Allah su tambaye shi dangane da ɗan jaririn wata wa yas'alunaka anil ahillati sai Allah ya ce min qul hiya mawaqitu linnas wal hajj za su suna tambayanka dangane da ɗan jaririn wata ka gaya musu qul hiya mawaqit shi ɗan jaririn wata da Allah yake fitar da shi ai salin an yi shi ne don ya sanar da kai lokaci shi za za ku gani zai fito yana ɗan kankari yana girma yana girma yana girma lokacin da ya cika ya kai kwana 15 sai ya sake komawa da baya yana toyaya yana toyaya yana toyaya to wannan cika da raguwa da yake yi shi yake baka ilimin sanin kwanaki da shekaru da watanni da sauran abubuwa da kuma wa'ancan al'amura da muke bayaninsu misali na jinin al'adar mace na yin iddarta iddarta ta shika da iddarta ta me ta wafati shi ne ta yin takaba da sauran abubuwa da suke kama da haka sannan ɗan adam da wannan ne zai san lissafinsa na kafara idan yanzu ana bin ka azumin kafara misali kafara ta azumi kwana 60 da za ka kidaye wannan lissafin to duk da wa'annan ne Allah ta'ala ya ce mun rarrabe komi rarrabewa don haka ashe akwai hikima cikin zuwan dare da tafiyar yini da zuwan yini da tafiyar dare da bayyanar wata da tafiyarsa da bayyanar rana da tafiyarta don me don ɗan adam ya san ƙidaya na shekaru ya san ƙidaya na watanni ya san ƙidaya na kwanaki ya yi amfani da waɗannan ƙidaya wajen tsarkake kansa da tantance kwanakin da yake cikin tsarki da kwanakin da bai cikin tsarki da sanin lokutan da zai yi wa Allah bauta bautar da take da alaka da lokaci da watanni duka Allah ya yi wannan don mu san haka sai Allah ta'ala ya ci gaba ya ce
wa kullu insanin alzamna mutairahu fi unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
wa'annan ayoyi da alaran ba ya jawo mana su wato suna so su gwada mana mutane su kiyaye ubangiji
kuma su kiyaye abubuwan da suke yi sannan su lizimci ayyuka na alkhairi domin babu abin da dan adam zai yi a wannan doran duniya wanda gobe alkiyama dan adam ba zai gaishe ba duk abin da kai mai kyau ko mummuna to yana nan a ajiye a rubuce an ajiye shi babu abin da zai batar da shi ba irin duniya bane da in an so abin tsaya sai aje a kone wani wuri a ce wani record ya bata ko to a can babu wannan babu inda wani record da aka yi take zai bata duk abin da dan adam yayi a wannan duniya Allah ta'ala ya sa an kiyaye an rubuta an sa hatimi an ajiye shi daka mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah ɗan uwa bai aiki na kirki domin shine hanya da dan adam zai kuɓuta shi sa a wannan aya Allah ta'ala yake ba mu labari cewa me wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ta'ala yace kowanne dan adam an rataya masa ainihin takaddarsa a wuyansa takaddarsa ta ayyukan da yayi a wannan duniya in alqiyama tai za a rataya masa ita a wuyansa bayan nan yace wani kuji lahu yawmal qiyamati gobe alqiyama kuma za mu fitar masa kitaban wani littafi yalqahu wanda zai haɗa su zai haɗa littafin nasa manshuran abinda aka baje masa shi an sa masa shi a gabansa duk abinda dan adam yayi zai kai shi shi yasa anan malai ce wa kullu insanin yaj'alu llahu ma amalahu ko min khairin wa sharrin ko da dan adam Allah zai sanya masa ma amilahu abin da ya aikata min khairin na alkhairi aw sharrin ko sharrin mulaziman lahu an lazimta masa wannan abun tare shi fala yuhasabu bi amali ghairi da haka ba za a yi masa bincike da aikin waninsa duk abin da kai a duniya an sa mala'iku sun kiyaye sun rubuta ranar alkiyama an ta yi sai a ɗauko littafi kofi ɗaya sai a rataya maka a wuyanka naka ne iya abin da kai a duniya ne da haka malai ya ce ba za a yi wa mutum bincike ba ko hukunci ba da aikin waninsa tunda already ga aikinka naka a rataye tare da kai kowa don mu fahimci wannan a fili Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata sura ya ce in alkiyama ta yi sai ce yau mai ba'asuhumullahu jami'an ran da Allah zai tada dukkan duniya baki ɗaya fayunabbi'uhum bima amilu sai ba su labari da abin da suka aikata ahsahu llahu wa nasu Allah ya kiyaye duk abin da suka yi su kuma ɗan adam sun manta to dan ka manta shine sai a rataya maka wannan littafin naka a wuyanka kana tafiya da shi idan bincike ya zo kanka sai a sa ka karanta shi sa nan malai ya ce fala yuhasabu bi amali ghairi babu wani mutum da za a yi masa bincike da aikin waninsa wala yuhasabu ghairu bi amali ko ba za a yi waninsa bincike da aikinsa ba kenan kowanne mutum ɗaya da abin da ya yi shi za a yi masa bincike wa yakhruju llahu lahu yawm alqiyamah sai Allah ya fitar masa gobe alqiyama kitaban wani littafi sujjilat bihi amali an rubuce dukkan ayyukansa yarahu maftuhan zai ga littafin a buɗe a gabansa an buɗe masa littafin maftuhan a buɗe sai a ce masa mai iqra kitabaka to ka karanta littafinka aga dan adam ya shiga fitina shi sa nace mu kiyaye Allah mu tsaya mu yi abin da yafi dacewa wallahi idan mutum ya je gaban Allah ya zama ayyukansa murata ne to littafin ma ba zai karanta cewa zai yi shi ba ba shi na san littafin kawai zai yi musu ya ce lam uta kitabiya ko ni ba ba ni littafina ba walam adri ma hisabiya ban san ma me ainihin binciken da aka yi ba ko ban san me sakamakona ba kaga dan adam ya shiga wannan rigima Allah ya kiyaye to amma kiyayewar fa mu ne yawa mu ne za mu kiyaye kowane ɗayan mu yayi kokarin kyauta tsakaninsa da Ubangiji ya kyauta tsakaninsa da bayin Allah idan kai wannan zaka samu tsiran da ake nema Allah ka tsirar da mu to Allah ta'ala zai ce iqra kitabaka ka karanta littafinka kafa bi nafsika ya ishe ka kai da kanka al-yawma a yau dinnan alayka siba kai ka hukunci kai da kanka ayyukalu lahu iqra kitab a'malik da ce mutum ka karanta littafin ayyukanka fa yaqra sai mutum ya karanta balam yakun ya'rifu qira'atu fi dunya ko da a ce mutum a duniya bai iya karatu ba to amma a wannan ranan Allah zai kimsa masa ya iya yin karatun ya karanta da mu wace sa dan adam ya faɗa mu ba Allah bane to Allah sai ya sa maka ilimin sai ka karanta shi sa alkiyama idan ta zo bayan an yi irin wa'annan karace karacen ba wani ma ba ba shi zai yi karatun fatar jikinsa ne za ta yi karatu ita za ta bada sai da a kansa bayan ya gama sai ya ci ya dinga tambaya wa qalu rijluhum lima shahidtum alaina dan me yasa za ku bada sai da a kanmu sai su ce qalu an daqana Allahu allazi andaka kulli shay Allah da yake sa kowanne abu ya furci shi ba mu dama mu kai furci a kanku da ka in ba in kai baka iya karatun ba za a iya ce takaddar ki ce ni ce takaddar wane a cikin rana kaza ga watan kaza ya ce ku kaza in kai musu sai a nuna maka hoton wajen a ga kana a wajen ko to a yanzu ma yake wannan ballan jira Ubangiji eh yanzu ma idan kai tsiya mutanen hukuma suka kama ka sai ce ba kai ne dan wane ba abu kaza abokanka su wane ne abu kaza kana mu'amala da wani abu kaza kana sai a ga ma dulai warke gaba da dan adam ma yayi maka haka ballan jira Allah da yali ce eh ba ka tamboye idan suka aka ce su je su ci baka labarin kanka kai ka tsoranta to su ma suka yi haka ballan jira Allah da yali ce ka yasa mala'iku suna bibiyar ka yace wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ashe ka ga haka mata dan adam ya hankalta mu kiyaye Allah ya kuwa wallahi tallahi mu kiyaye Allah duk abin da dan adam yayi a wannan farfajiya babu abin da zai koyu ga Allah sana alkiyama shi sa Allah yace wa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki na alkhairi ko mun kankanta sa zai ganshi wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata aiki na sharri ko mun kankanta sa zai ganshi to ganin kenan a rataya maka takaddarka a wuyanka a ce ka karanta saka in mun san mun yi barna mu je mu ta tuba mu ta gyara abin da muka bata gabanin damar da aka ba mu ta kare menene damar wannan numfashin ranan da aka ce wannan numfashin babu shi to dan adam babu shi kuma duk yadda za a yi babu kai din shikenan kuma ka tafi wallahi wanda ka saba ganin su kun daina ganin juna dan ka mu tsaya mu yi abin da ya kamata dan ka shi ne za a ce ka karanta littafinka takfika nafsaka yace ranka ya ishe ka al-yawma a yau mai kai bincike alayka amaluka kalkida ya ayyukanka da kanka fa ta'rifu ma alaiha min jaza'in sai mutum ya san abin da ke kansa na sakamako kana karanta littafin ka zaka san ina zaka dosa Allah ya sa mu karanta mai kyau a muka je amin da mun gyara
a da gaske kenan wallahi sai mun gyara wallahi eh mawaki yace ko ya bata ya sani ko yawa wani mawaki yace duk wanda ya bata ya sani duk wanda ya gyara ya sani so in ka san ka bata wasu abubuwa mu je mu gyara eh mun san mun yi mai kyau to da mun kuma haka ake nema Allah ya ba mu ikon ci gaba da abu mai kyau wa hadha min azamil adl malai yace to wannan shine mafi girman adalci a ce ka yi kai laifi kai kanka bincike da kanka kuma kai kanka hukunci babu wanda zai maka hukunci kai da kanka za ka yi kanka hukunci babu adalcin da ya wuce wannan wal insaf da adalci an yuqalu lil abdi wannan adalci ne a ce wa mutum bawa hasib nafsaka adalci ne a ce kai kanka hukunci da kanka kafa biha asiba ka zaka isa da kanka kai kanka hukunci alaika akan kanka shi sa Allah saboda ya san akwai wannan rana kuma ya ga mana wannan sai ya ce manita da duk wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsi to ya sani shirye yayi wa kansa mana duk wanda ya abin kirki dan yana tsammanin wannan rana ta alkiyama ya tsaya yayi abin da dai yayi abin kirki to yayi wa kansa fa karka dauka a wani kaiwa ba a kowa kaiwa ba akan ka kaiwa wa man dalla wanda kuma ya bace yake bin gaskiya saboda son zuciya saboda wani abu nasa fa inna ma yadhillu alaiha to ya batar da kansa ne ba kowa Allah ya ce wala taziru waziratul wizra ukhra ba wani wanda za a wani bai daukar nauyin wani ko wani handalin wani bai tsayawa akan wani wa ma kunna mu'adhibina Allah ya ce ba mu zamza mu yi wa mutane azaba ba ko bayi azaba ba hatta na ba asar rasula har sai da muka aiko musu muka tayar musu da manzo ai shi ne male yace manita da fattaba tariqal haqq wanda ya shirya ya bi tafarki na gaskiya fa inna ma yaudu sawabu zalika alaihi ba'da to ya sani ladan wannan zai dawo gare shi da shi kadai babu wanda zai samu ladan biyayya da kaiwa Allah in ka shiryu ka bi Allah ka tsaya akan tafarki mai kyau to wannan lada na abin da kai mai kyau zai koma zuwa gare ka ne ba zuwa ga kowa ba saka yan uwa mu dake mu gyara tsakanin mu da mahalicci domin gyaran in kai akan ka ne in ko ba kai ba to wannan rashin gyaran akan ka ne wala ta'mil nafsu yace wata rai ba za ta dauka wa wata rai ainihin abin da ake zarginta da shi ba na fatan bai za da ka shi kenan dan adam ba zai ba shi sa yace wa man had wanda ya kidar iyaka wanda ba tariqal batil yazo ya bi tafarki na barna fa inna ma yaudu iqaba zalika alaihi wa lahu to hukuma ta wannan abin da yayi shi ma zai koma kansa da shi kadai sai dai illar aikata mummunan abu in wani ya kwaikwaye ka nan kuma kana da zulmi kamar yadda in kai abu mai kyau wani ya kwaikwaye ka kana da lada to haka kuma in kai mummunan abu wani ya kwaikwaye ka kana da alhaki na wannan abu Allah ya ce wala yu'adhibullahu ahadan Allah ba zai azabtar da wani mutum ɗaya ba illa ba da iqamatul hujjati alayhi sai bayan an tsayar masa da dalili a kansa bi irsalir rusul ta hanyar aiko da manzanni wa inzalil kutubi da saukar da littattafai wanda za su yi bayanin hukuncen Allah ta'ala Allah sai da ya aiko da manzanni wanda su ne ya ba su sako ya ce ku kai wa bayina cewa ni ne mahalicci ni kuma nake so su bauta min ni kadai ga kuma ka'idodi da na shimfiɗa musu kar su ci kaza kar su sha kaza kar su yi mu'amala kaza kar su yi mu'amala kaza duka wannan na hana su to wanda ya bi ya kiyaye ya tsira wanda kuma ya zauna ya ci gaba da shagaltakarsa to shikenan zai je haɗu da abin da ya aikata Allah ta'ala ya nesanta mu da bauɗewa hanya Allah ka shirya da mu ka karanta wannan Allah ya ce wa idza aradnaku
wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafina fafasqu fiha amarna mutrafina fafasqu fiha fahaqqa alayna alqawl فدمرناها تدميرا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
الله تعالى يجي وإذا أردنا إذا منا نفي إن جاء الله أن نهلك قريته مهلكة دوات القرية يجي أمرنا مطر فيها sai mu umarci manyan cikin wannan alƙarya ne fa fasaku sai su ta fasikanci suwaye ne almutura fiha su ne gaba uku a cikin mutane masu mulki da masu arziki da maluma wanda su ake kira mutura fiha. To idan aka samu waɗannan mutum uku suka lalace a cikin al'umma, to na al'ummar Allah zai halakar da ita. Daka Allah cikin rahmarsa ba a samu a ci duka waɗannan ɓangare uku duk sun zama ɗaya. Akan samu mai cikin rahmar Allah a samu wasu biyu su lalace ɗaya ɗaya ya ta ƙoƙarin ya ga cewa sai ya dawo da su kan hanya. Allah ya ce sai umarci manya-manya daga ciki fa fasaku sai su ta fasikanci a ciki ta hanyar kutsawa cikin abubuwa da Allah ya haramta musu, musamman ma abin da yake da alaka da kadaita Allah da tauhidi fiya a cikin wannan ƙasa din. Fa haqqa alaiha alqaul, sai ainihin furcin Allah ya tabbata a kansu na me na sun saba Allah za a halakar da su. Fadammarna ha, sai mu ainihin halakar da su ta damiran halakarwa. Ai mala yace idza aradna ihlaka ahli qaryatin, idan muka yi nufin halakar da wasu mutane na wani gari da zulmihim saboda zaluncinsu, amarna mutrafihim, sai mu umarci manya-manya a cikinsu bida'atillahi, sai Allah ya umarce su cewa su bi Allah, wa tauhidihi da kadaita Allah, wa tasdiqi rusuli da gaskata manzannin Allah, wa gairihim da wani wancananka taba Allah da kuma masu bisu. Fa asau amra rabbi, sai su saba wa umarnin Ubangijinsu, wa kadzabu rusulam, kuma su karyata manzannin Allah. To kun ga dalilin da yasa Allah yace yake halakar da al'umma kenan. Da farko za a umarci manya-manyan gari da yawa Allah da'a da kuma kadaita Allah a cikin tauhidi. Kun ga yana daga ciki yanzu babban masifa da ta shigo cikin al'umma, da yawa daga cikin malamai don cin abinci, don sa riga, don hawa mota, don shiga cikin jama'a sun koma matsafa. Mutum Allah ya bashi Alkur'ani, babu kyautar da ta cewa ta wuce wannan a duniya in banda kyautar musulunci. Babu kyautar da ta wuce ta Alkur'ani. Allah ya zabe ka, ya baka Alkur'ani, ka koma kana tsubbu. Ga abinda Alkur'ani ya ce maka yin tsafi da tsubbu da bugun ƙasa da waye, wannan haramun ne, babu kyawu, kana karantawa kullum ya zama kuma aikinka kenan da shi zaka ci abinci. Bayan Allah ya umarce ka da yi masa da'a da kadaita shi, ka dauki kanka ka mai da kanka Allahke kire a waɗansu mutane, yana daga cikin mutarafiha malamai. Allah ya ce a bi shi, a kadaita shi, a gaskata manzanni. Manzanni manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce a gaskata shi. To cikin irin abin da ya bada labari ya ce yin tsafi da ainihin riko da tsafi da aiwatar da shi, wannan kafirci ne. Kuma kai ka yadda kana yin kafirci, ai ka ce gaban Allah me za ka faɗa? kun ga wannan yana daga cikin masifar mu a wannan zamani wayannan kuma suna daga cikin me manya da Allah ya umarce su da siwa Allah da'a su suka fara kangarewa gaba ta biyu sai shugabanni musamman ƴan siyasar da kananan su da manyan su da sauran su duk inda za su je in aka ce za a yi addu'a in ka je kana cewa rabbana kaza ya ce kai Allah malam tashkir eh bana wannan addu'a wace za ta ci bai ta ke nema ba sai ka masa dabo dabo eh ga sunan muna gani ba da mutu ya gina gida sai ya je an masa wannan ba da ma yayi kaza sai an yi ba kowanne ɗan siyasa da manyan mutane da sauran su suna da malaman su ba malaman da za su koya musu sallah ba ba azumi za su koya musu ba ba zakka za su koya musu ba ba su musu tsafe ne wannan shike zama dalilin halakar al'umma saboda Allah ya ce ai masa biyayya kame da dukkan al'amuran su al'amuran ka zuwa ga Allah shike biyan bukatu shike kawo cin nasara shike kawo ka samu matsayi ko kar ka samu amma kace ba wannan ba wani yana ban labari yace wani ka zo mu je ga yadda za a ci abinci yace ya ba ka ga yace Allah ko kai ba ka ba ka rawa ta da yace suka je gun wani yace masa wani yazo yace za a saki alqur'ani kafa kaza wani yace za a yi kaza wani yazo yace a ni na ba ka da ku je ku nemo wasu kallo dan awaki bakaki sai ce aka sallame wayance sai ta kai la'ai magana ai shi da wuce shi ce zai ai irin wannan abu sai ka ce an sallame wayance kai yanzu da kai za ai mala shine mala eh to wanda al'ummar da take ciki irin wayannan to hakika halaka za ta biyo baya hakika shi sa kuke ganin masifu kullun karuwa suke a cikin mu saboda me mun bar Allah a ta bangaren tauhidi mafi yawan mutane abin da suke nema na rayuwar su ta dunya na daukaka ko na ci gaban su da yawa wallahi sun bar Allah sun kaddara kawai abun ba zai yi ba sai ka dogara da wani wanda zaka dogara da shi kuma ba wai hanyar Allah zai koya maka ba a wasu sun kulle zai maka kuma ka gamsu da shi shikenan to Allah ya ce ainihin wa'annan mutarabiya Allah zai umarce su bi da'atillahi da yawa Allah da'a wa tauhidihi da kadaita Allah kun ga wajen kadaita Allah da ake samu matsala kai da cewa Allah shi zai iya yin abu in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne to anan ne ake samu ainihin mai matsala yawancin mutane ba su yarda da Allah a kan wannan sun kaddara sai sun je sun yi wani tsafafen su kafin su samu wani abu shi sa a yau kuka gani me kungiyoyin tsafe-tsafe nau'i daban-daban suka yawa a cikin mutane saboda masu ta'ammuli da su da masu aiki da su sun yawa a cikin al'umma da haka wallahi wajibinmu ne in ka ce kai musulmi ne to dole sai ka zo ka yarda da Allah a matsayin abin bauta in wasu bukatu kake da su dole gare shi za ka mayar ba wani wanda yake jingina da shi in ku addu'a ce to babu laifin ka nemi addu'a ta bayan Allah sai maka addu'a amma ba irin wa'ancan ta tsafi tsafi ba wannan babu kyawu haramun ne mutum ya je ba kansa ci sannan wajen gaskata manzanni wannan Allah ya yi jawabi akan irin wa'annan abubuwan da haka shi ya kamata mu gane sannan me wa gairi da kuma su taba Allahun masu bin su suma irin mu kenan ga magari ko mu ma za ka samu cikin mu musamman ma in ka zo cikin mu musamman mata durabin mata ba su da imani Allah kullun suna yawo gun malamai bokaye matsafa yan bugun kasa kullun suna gun su wajibi ne mutane su gane wannan abu mutum ya koma ya dogara ga Allah Allah shi ke bada kariya a kai shi ke sa ka samu abin da kake nema shi ke sa ka ci nasara da ka ku mu ji tsoron Allah mu gyara wa'annan abubuwa shi sa malam anan ya ce
fa asaw amra rabbihim suka saba wannan umarni na ubangiji din wa kadzabu rusulam suka karyata manzannin Allah wa hakka alaihimul qaul sai magana ta gaskiya ta tabbata akan su bil azabi ta hanyar azaba ta sako musu allazi la marata lahu wanda babu abin da zai maida wannan azaba din tunda Allah ya ce musu ne satasilu same Allah ya ce da sannu wannan azaba za ta same su bi hilakil tam ta hanyar halakar da su gaba daya sallan ce kam ahlakna min al quruni to da yawa muka halakar da wasu karnoni wasu zamaninnika wasu mutane da suka gabata karnoni da dama min ba'di nuhi bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa kafa bi rabbika lalle ya isa ga ubangijinka bi dhunubi ibadihi da zunuban bayansa khabiran mai bada labari basiran mai kuma sani akan su ai kasiran alakna Allah yace da yawa muka halakar min al umamil mukaddiba daga cikin al'ummatai da suka zo masu karyatawa rusula manzannin su min bari nabiyyi llahi nuhu bayan annabin Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa kafa bi rabbika ayyuhar rasul ya isha ubangijinka ya ji wannan manzo annahu alim shi masani ne bi jami'i a'mali ibadi ga dukkan ayyukan bayansa la takfa alaihi khafiya babu wani abin da ke koyuwa cikin ayyukan bayin Allah ga Allah ta'ala babu wani abin da zai koyu a cikin sa saka duk abin da dan adam yayi a wannan duniya mai kyau ko marar kyau wanda Allah yake so ko wanda Allah bai so to babu wanda abin da zai koyu ga Allah saka in ka tsaya ka bi Allah kai abin da ya dace shikenan shi zaka ga manyan mutane ka ga babban mutum ya zama mugun matsafi mugun matsafi bai da aiki banda yaje can akwai masa tsafi yaje can akwai masa tsafi sallah bata dame shi ba azumi bai dame shi ba duk wani ayyuka na alkhairi ba da musa bane kawai ya zai yi rayu a wannan duniya yana da waya yana da izza yana da kudi yana da shugabanci yana da kaza kaza amma in kaje lahira zaka rena kanka in mutum yaje lahira sai rena kansa saboda sai ya fi komai kaskantuwa sai ka ummace baka iri rayuwar da kai a duniya ba Allah ya kare kuma dan adam dole sai ya je ba yadda ya iya sai na je sai ka je sai mun je tunda ya zama dole sai mun je to me ya kamata mu tsaya mu bi abin da Allah ya faɗa mu kyautata abin da ke tsakaninmu da Allah sai Allah ta'ala ya ba mu irin nasarar da muke nema sai Allah ta'ala ya sa mu samu abin da muke so na wannan rayuwa a duniya mu kuma samu abin da muke nema illahi rayuwa Allah ta'ala ya ci gaba ce
man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
Allah ta'ala yace man kana yuridu al-ajilat wanda yake neman mai gaggawa ita ce wannan duniya ana duk wanda ya zama bulin sa duniya ne ba wai lahira yake nema ba Allah yace al-jaldalam sai mu gaggauta masa fiha a cikin ta ma na sha'u abin da muka so kuma liman nuridu ga wanda muke so ثم جعلنا له جهنم sannan zamu sanya masa wutar jahannama yaslaha zai sujeta mazmuma yana mai abin dargi mazhuran abin jefawa ai man kana talabu dunya al-ajila wanda ya zam duk burin sa neman duniya mai gaggawa wasa alaha wahdaha yayi ta aiki dan duniya ita kadai irin abubuwan da muka bayyana a baya ta ga wani gaba ɗayan rayuwarsa ta ƙare abin bokaye wai sai ya zama wani abu a duniya. Wani kuma yana ta bin boka wai kasuwancinsa ya ƙi yin kyau. Wani ta bin boka ya wai ta rasa miji. Baki san akwai lokaci da Allah ya rubuta ba? Da lokacin yayi za ki samu? Da ba ta mun fahimta. To duk wanda ya wannan lam yusaddiq bil akhirah bai gaskata lahira ba wa lam ya'mal laha ko bai aike dan lahira ba ajjala Allahu lahu fiha ma yasha Allah. Allah zai gaggauta masa a cikin wannan duniya abinda Allah ya so ya bashi. In Allah ya so sai ya barka kai ta fadi tashi ba imani ba jin dadi babu biyan bukata kuma ka je lahira a tare ka. Dan Allah ya ce liman nasha'u ma ya nasha'u kai. Allah zai biyo dan adam duniya da gurgurdan abinda Allah ya so. Wa yuridu kuma Allah yake nufin sa. Kaga kenan ku goma za ku iya tashi dan neman wani abu na duniya. Allah ya zabo mutum daya ba shi. Ko dan ku tafa fituka ko baba ku dan baka cikin man nuridu baka cikin wayanda Allah ya so su da ya nufe su da samun wannan din. Kaga ashe me yafi dacewa dan adam ya tsaya ya bi Allah a wannan duniya domin ya kuɓuta min ba ka taba hulahu fi lauhil mahfuz cikin irin abinda Allah ya rubuta masa a cikin lauhil mahfuz. Idan da mu mutane muna da tunani kuma muna kiyayewa abinda muke karantawa da abinda ake karantar da mu da abinda muke ji daga wasu malama to da dan adam zai kokari ne kawai dan ya tabbatar da abu mai kyau na alkhairi tare da shi. Don me yasa? Saboda hadisin nan na hudu ya gwada mana cewa dan adam ana halittarsa kwana 40 mani, kwana 40 jini, kwana 40 tsoka, bayan wannan sai a turo mala’ika ya busa masa rai, sai a rubuta ajalinsa da arzikinsa da rashin arzikinsa da komi nasa. To kaga ashe ko da ita duniya ɗin idan Allah bai rubuta maka cewa za ka samu sai dai ka sha wahalar duniya ka ɓata wa kanka lokaci da haka. Hanya mafi kyawu da ɗan adam zai rayu rayuwa da tafi dacewa shi ne ya zama a kowanne yanayi yake ya zama mai bin Allah. Duk yanayin da kake ka yi ƙoƙari ka zama mai bin Allah wannan shi ne asalin riba. Summa ja'ala Allahu lahu fil akhirati jahannama sannan mala ya ce Allah sai ya sanya masa wutar jahannama wa bai a lahira ya da kuluwa zai shige ta maluman yana abin zargi madarudan abin jefawa min rahmatihi an kore shi daga rahmar Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka wa zalika bisababi iradatin duniya wannan ku ya faru ne a dalilin yana nufin duniya ba komai yake nufi ba sai duniya. Wa sa'ihu laha kuma duk ayyukansa da duniya yi duna al'akirati ko ma bayan lahira. Don na ga za mu tsaya kan wannan ko ba ko mu karasa aya ta ɗaya ya ce wa man arada al'akirati. Na'am. Na'am. Wa man arada al-akhirata wanda yake nufin lahira kuma ma'ana a rayuwarsa ta duniya yake neman lahira wasa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin aiki na neman lahira wa huwa mu'minun bayan haka kuma yana mu'mini fa ulaika to kaga irin wayannan kana sa'ayuhum ayyukansu da suka yi mashkuran abin godewa ne ma'ana Allah zai ba su lada a cikin ayyukansu. Ai mala yace wa man qasada bi amalihi as-salih wanda ya dubi da ayyukansa na ƙwarai sawabu daril akhira ya nufa ci ladan lahira al-baqiya mai wanzuwa wasa'alaha ya aiki dan lahira din bi da'atin Allah ta'ala ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa huwa mu'minun billahi kuma yana mai imani da Allah wa sawabuhu azim yace ladansa mai girma ne zai same shi a wajen Allah fa ulaika kana amalu
kaga wa'ancan lalle ayyukan su sun kasance maqbulan abun karba mudakkiran abun ajewa lahum agare su inda rafi'in aujin ubangiji Allah zai karbi aikin kuma zai ajiye musu aikin su sai ranar alkiyama tayi sai ya ba su lada a dalilin wannan aikin da suka yi to kun ga shikenan dan adam ya kamata ya tsaya ya yi aiki a wannan duniya don neman lahira ba ce karka yi aiki don neman duniya ba amma ya zama aikin da zaka yi na neman duniyan ya zama zai zama dalilin samun lahirar ka shi ma zai zama dalilin samun lahirar ka kar ya zama iya duniyar zaka nema iya duniyar kake fafutuka da shi to wannan kan dan adam yayi mai bakar dabara amma mai farar dabara shine wanda zai aiwatar da aikin sa na duniya ya zama yana neman lahira da shi sannan aikin sa na lahira ya zama kuma yake banta subban musamman dan lahira yake to zaka dan adam kare ya sakaci wajen yin aiki na kwarai da jibintan ayyuka na kirki domin me don dan adam ya samu wancan lahira saboda abin da muka karanta a baya duk abin da dan adam yayi fa za a rataya masa shi a wuyansa a ce masa kuma ya karanta yawa kansa kuma hukunci da kansa to kun ga ashe hukunci mai kyau ko mummuna dan adam ne yake da choice yake da zabi wajen samawa kansa waɗannan abubuwa din zaka mu zaba wa kanmu abu mai kyau ta yayin aiki na lahira munifati lahira da dukkan ayyukan Allah ta'ala ya ce mai kyau wanda ka sai mu dakata akan wannan abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa wanda akwai kuskure a ciki Allah ya gafarta mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اعطيت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين جاء اكوود يا اكوود تكدا ايتي زاسو كوما مكرانتا ina neman addu'a Allah ya sada shi da dukkan alkhairan da ke cikin makaranta da karatun da sauran yan uwa baki daya to muna masa addu'a Allah ya amsa addu'arsa da sauran yan uwa masu roƙon addu'o'i a gidaje da asibitoci da anguwanni duka muna musu addu'a kowa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi kowa Allah ya warware masa matsalolinsa kasar mu kuma muna sake mata addu'a Allah ya kara mata albarka ya kara mata aminci da zaman lafiya ya kara wa shugabanninmu tausayi da wadata cikin zukatansu tausaya wa waɗanda suke jagoranta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin